Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 25-31-41 da kuma 60. Masu sauraronmu a jamhuriyar Niger za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a Nomad FM da Lol FM da kuma Niya. Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yemen. A kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio da ke Kumasi. Sannan za ku iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkanmu da wannan dare. Yau Asabar 27 ga watan Mayu. A gafarce ne jama'a, yau Asabar 4 ga watan Mayu shekarar 2019. Zahra Aminu Fage ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji ci gaban tattaunawar da abokin aikina Ibrahim Ka'almasi Garba ya yi da masani akan harkokin tsaro dan Najeriya mazauni a nan Amurka Dr. Muhammad Kabir Hassan. Sannan Ibrahim Ka'almasi Garba zai gabatar da shirin shi na jawabai daga dattawa. Daga bisani muna tafe da labaran wasanni, amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Kungiyar agaji ta Red Cross da Red Crescent ta kasa da kasa IFRC a takaice ta ce barkewar annobar cutar Ebola da aka samu a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo na ƙara munana, kuma har cutar ta kashe mutane sama da 1,000 zuwa yanzu. Kungiyar ta IFRC ta faɗi a yau din nan Asabar cewa cikin makon da ya gabata an samu rahoton cewa mutane 23 ne kan kamu da cutar a duk rana, adadin da ba a taba gani ba tun bayan sake barkewar cutar a shekara ta 2018. Ma'aikatar lafiya ta Jamhuriyar Demokradiyyar Congo din jiya Juma'a ta ce adadin waɗanda suka mutu ya ƙaru zuwa 1,008. Yawan tashi-tashin hankula na daɗa kawo cikas a ƙoƙarin daƙile sake barkewar cutar, wanda kuma shine na biyu a muni a tarihin ƙasar, saboda a duk lokacin da aka samu tangarda a ayyukan jinƙai da kuma ƙoƙarin daƙile yaduwar cutar, hakan kan janyo bazuwar cutar sosai. An naɗa Sarki Maha Vajiralongkorn na Thailand a hukumance mai shekaru 66. Yau din nan Asabar aka naɗa sarkin, wanda yau ne rana ta ɗaya na bukukuwan da za a kwashe kwanaki uku ana yi, wanda zai ci dalar Amurka da dubu wato miliyan 30, wanda ake yaɗa shi kai tsaye ta gidan talabijin. Ga 'yan ƙasar ta Thailand da dama, wannan wata dama ce ta ganin yadda ake naɗin ita wannan sarautar a karon farko a tsawon rayuwarsu. Mahaifin Sarki Vajiralongkorn, marigayi Sarki Bhumibol Aduyade, wanda ya rasu a shekara ta 2016, tun a shekara ta 1950 ya hau kan gadon sarauta. Wani jirgin sama samfurin Boeing 737 ya kauce daga kan hanya a tashar jirgin saman sojojin saman Amurka na Jacksonville, har ya fantsama cikin wani kogi a yayin da yake kokarin sauka da daren jiya Juma'a, dauke da mutane wajen 136 da kuma ma'aikata 7. Wani gidan talabijin na yankin mai suna WOK TV ya bayyana cewa jirgin ya doshi hanyar da yakan sauka gudu a kai ne a daidai lokacin da ake kuma zuba ruwa sosai da kuma iska, don haka da ya sauka sai ya zame har zuwa cikin kogin da ke can ƙarshen hanyar da mutanen da ke ciki. Hukumomin asibiti sun ce an kwashi wasu waɗanda suka samu raunuka zuwa asibitocin da ke kusa da gurin. To karfa shafa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Kasar Koriya ta Kudu ta yi kira ga Koriya ta Arewa da ta bi a hankali ta daina tayar da hankali ta fuskar soji, bayan da Koriya ta Arewar ta cilla wasu makamai masu linzami cikin teku daga gabar ta. A wata takardar bayani, wani mai magana da yawun shugaban Koriya ta Kudu ya ce wannan gwajin ya saba ma yarjejeniyar da aka cimma a watan Satumba ta fuskar soji, wadda Koriya ta Kudu da kuma Koriya ta Arewa suka rattabawa hannu tare. Koriya ta Kudu dai ta ce tana sa ran Koriya ta Arewar za ta hau teburin shawara ba tare da bata lokaci ba. Dada rungumar ta farkin demokaradiyya wato da kasar Habasha ta yi ya ƙara ba da ƙarfin gwiwa ma 'yan jarida cewa za su shiga yaɗa labarai ba matsala. A wani jawabi a headquarter ƙungiyar tarayyar Afirka albarkacin ranar 'yancin 'yan jarida ta duniya, Prime Minister Abiy Ahmed ya yi kira ga 'yan jarida da su yi amfani da wannan damar, to amma kuma ya yi kiran da a yi komai cikin natsuwa. Bara Abiy ya yi abin da ya zama labari a matakin ƙasa da ƙasa bayan da ya saki 'yan jarida waɗanda aka garkame su a gidajen yarin ƙasar. Mayakan Falasɗinawa sun harba rokoki a kudancin Isra'ila a yau ɗinnan Asabar. Isra'ila kuma ta mai da martani da hare-haren jiragen sama a cewar rundunar sojin Isra'ila, to amma ta ce na'urar cafko makamai ya cafko akasarin rokokin da aka harba mata.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kamar yadda matsalolin satar mutane da yin garkuwa da su ko karɓar kuɗin fansa suka zama ruwan dare a Najeriya, kamar yadda aka ji a shirinmu na yamma, abokin aiki na Ibrahim Ka'almasi Garba ya ji ta bakin wani masanin tsaro wanda ke zaune a nan Amurka, wato Dr. Muhammad Kabir Hassan, wanda a babi na biyu na hirar ya ci gaba da cewa
ya kamata a ce wannan abun yanda ya ruwan dare na urorin suna da yawan da ba su ma isa su motsa ba na garin su, suna communicating ana intercepting ne, ba wani delay, so that ba ana ce masa proactive security ba reactive ba, ba wai sai an kama mutane a fara da magina su ke kaga. To akwai wannan, akwai su waye ne ake training din, sannan wannan matsalan harkan tsaro kai kana gani yanda yan sanda suke aiki. Najeriya fa idan ba mu jara aikin tsaro ba fa, muka inganta aikin dan sanda ba fa, ba za mu sami tsaro ba. Wannan irin wai wani lokaci wani an sami matsala matsar da soja nan a kai soja nan, kudaden da ake kashewa a soja idan ana son ayi harkan tsaro a demokradiya sai an ƙara irin wannan kudaden a harkan dan sanda.
To doctor, wasu na ganin idan aka daina biyan wannan kudin fansa da ake biya musamman kaga an bada kudi tsababa, wannan an kama shi an tara kudi an bayar, an sake kama wannan yan uwansu sun tara kudi sun bayar, wasu na ganin haka shi yake sawa ake dada wato aka mai da abun ma sana'a da yake an ga akwai kudi sosai a wannan bangaren. Idan aka kafa dokar hana bada wannan kudin fansa din, wasu na ganin haka zai dan kawo saukin yawan kama mutane da ake.
To gaskiya ne, dama komin akwai riba ne, idan akwai riba kama mutane akwai riba, dole mutane su shiga mana su yi ta yi.
To amma kana ganin
abin da ke faruwa shine ai matsalan na farkon nan ne da yake ba sa iya ko ka sa dokan, in kai gwamnati ne ba ka iya maganin matsalar, mutane suna gani an kama yan uwansu za a kashe, inda ake hana ba da kuɗin kamar irin nan ko kasashen da suka ci gaba, ai suna da jami'an tsaro da kayan aikin da in sun ce karka ba da kuɗin sai sun je sun kama maka wanda suka yi kidnapping din. To mun ana kama su ne, ana hukunta su clearly a gani yau an kai kotu cewa an kama wa'annan, su suka kama wane, sun ce suna son miliyan 60, alkali ya yanke musu hukuncin kisa an yi hangin din su, ka taba gani? Ka taba gani a Najeriya?
Wato idan aka tanadi hukuncin kisa ga masu wannan sace-sacen mutanen, kana ganin shi ma zai taimaka?
Zai iya taimakawa, kuma matsalan shi ne ai ana hukunci ne don ya zama misali a gani kuma a yada sosai. Misali yanzu duk tun da ake wannan case din kidnapping din, ka taba jin an kai wani Federal High Court Abuja yau an ce ga wa'annan kidnappers din ana ta bayani su BOA su BBC cewa ga waɗannan an kama su sun yi kaza kaza alƙali ya yanke musu hukuncin kisa misali kai ne dan jarida ka taba gani wannan a Federal High Court misali a Abuja ko Kaduna
sai dai muga hoton su an nuna su yan sanda sun kama su an dau hoton su ga su da yawa amma ba za ka ji ga abin da ya faru da su zuwa ƙarshe ba watakila saboda watakila sukan yanke musu hukunci kawai shikenan ba sai sun watakila nuna wa yan jarida ba da dai sauransu amma dai yawanci zaka ga an kama su ga su da wajen wani sa'in wajen tarar
eh ana gani an kama su amma dole a bi tsarin doka ai a kai gaban alkali ai kuma a bi labarin yana bi cewa an kama su an kai su alkali an yanke musu hukuncin nan har da ranan da ma za a aiwatar da hukuncin ba kawai jami'an tsaro suna daukan doka a hannunsu ba suna in suka kama su kashe kawai su jefar to wannan ai bai nuna misali ai
so doctor zaka bada shawarar misali idan mutum zai je biyan wannan kudin a dan makala masa wata na'urar da za ta rinka aikawa da ko sigina ma yan sanda ko wata na'urar kuma na yan sanda na gano inda mutum yake sannan su bi sawu
duk za a iya yin wannan fa duka harkan technology nan fa duk akwai su fa yanzu a nan garin kai in aka kama kamar in ba su aje ka prison ba kawai cracker ake saka maka ba barka ba
haka
a dora maka an kafa kawai a sake kaka tafi kuma an san inda duk kake
wasu ma an
sai akwai duka irin wayannan na'urorin matsalan shine idan babu budget majami'an tsaro da za su sayi mai ma su saka a mota su je patrol shine fa matsalan da muke magana fa budget din jami'an tsaro ɗan sanda fa na Najeriya fa bai kai su sayi mai ma su je patrol ba fa shine fa matsalan da yasa ake zarin shi tsaro fa mutane su gane fa cewa fa gwamnati fa ba ta funding din ɗan sanda da jami'an tsaro yanda ya kamata fa shine matsalan fa number 1 matsala ba yawa a ga ma mutane su gane cewa fa babu yanda za a yi ka ba da police Nigerian police recurrent expenditure 11 billion naira su running din security Nigeria yan sanda 370 da police station a local government 774 is not possible kaman kai ne ka ba da naira 10 kudin cefe ne a gidanka ka dawo ka ce kana son ka ci dawi su
ba zai yi baka
shi ne abin da ake yi fa
tunanin mutum kaman nan sa ribar rayuwar zaman duniya zama lafiya karewa lafiya tare da koshin lafiya kuma zauna lafiya
a gaida Ibrahim Ka'almasi Garba a hirarsa da Dr. Muhammad Kabir Hassan. Masu saurare kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu agogon mu na cewa karfe 4 na yamma da minti 43 ga shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum masu saurare barkamu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa da fatan ana kan shirin azumi lafiya. Kamar yadda aka saba sharar fagen ga gogon naku ya hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa.
Shugaba Buhari ya tafi London don kebantacce ziyarar kwana 10. Yan bindiga sun dauke magajin garin Daura Alhaji Musa Umar. Gaganau ya uci roman bakan Daura.
Har aka fita da shi babu inda aka kawo dauki a matsayin matsalautin ne shine na bi a kafar Daura.
Masanin harkokin siyasa Dr. Abubakar Kadi ya ce zargin handama da ake wa shugabannin kananan hukumi aka hana su kudi kai tsaye gwamnoni ba su tsira ba.
Kusan za a ce shine kuma abin da su gwamnonin jihohi suke aikatawa.
Daidai shigowar Ramadan Sheikh Adamu Muhammad Dokoro ya buƙaci gujewa masu yada cewa musulunci a zuciya kawai yake. Wannan ya biyo bayan wata zanta da muryar Amurka ta yi da Farfesa Hawwa Ibrahim.
Duk matar da ta hijabi ta bi umurnin Allah, domin Allah ne ya magana karara a cikin suratul Ahzab, yace kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihinna. Ba dama wata mata ta zo ta ce wannan ba musulunci bane.
Babban sufetin yan sanda ya sauya commissioner yan sandan Kaduna Ahmed Abdulrahman da nata Ali Janga don inganta yaki da barayin mutane. Nasiru da Malika muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Yanzu kuma bari mu shiga zauren mu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawaban su ne tsohon sakataren ikkilisiyar Ekwa a jihar Bauchi, Rabara Muhammad Dan Amarya, da kuma malama Rabu Atusufiyan Ahmad, shugabar kungiyar musulmi ta taimaka ma mata da matasa. Ga Rabaran Dan Amarya.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Mu ƴan uwa masu bin Yesu Almasihu, muna taya ƴan uwanmu musulmi murnar kewayowar watan Ramadana, wato watan azumi. Muna addu'a Ubangiji Allah ya sa a yi azumi lafiya a gama lafiya. Samari majiya ƙarfi, muna roƙo ku kare kanku daga duk abin da zai ƙata ku a cikin wannan zamani. Mene ne ke ɓata matasa? Abin da ke ɓata matasa ya shafi dangin shaye-shaye, zinace-zinace da kuma sace-sace. ‘Ya’yanmu matasa, muna addu’a Allah ya yi muku wannan, ku zama matasa na kirki na yau domin ku zama manyan kirki na gobe. Hausawa sun ce, in ka ga tsoho na rawa a kasuwa, kada ka yi mamaki, ba ranar ya fara rawar ba. Ya fara ne tun yana yaro har matashi, har kuma tsufa ya shigar masa, kai kuma ka gan shi kana ci, ah, wallahi na ga wani tsoho a kasuwa, wannan wani irin tsoho ne, a bainar jama'a yana rawa yana tsalle. A'a, ya fara tun yana yaro yana matashi sai ya zarce. Fiye da wannan, matasa wani lokaci abin da za a yi hakuri a yafe, matashi ya ce ban yarda ba. Matasa begen ƙasa, begen Najeriya na gobe, ko ne ke rike da ƙasar gobe in Allah ya kai rai? Don haka Allah ya kyautata mana ku, Allah ya inganta mana ku. Biye da wannan fa, mun ce akwai majiya ƙarfi, kada a riƙa yi ana tura da tijo, kada a riƙa yi ana tura tsoho ko tsohuwa, domin idan Allah ya baka nisan kwana, kai ma za ka kai ga wannan yanayin. Allah yana cewa ka girmama mahaifinka da mahaifiyarka domin kwanakinka su yi tsawo a duniya, al'amuranka kuma su kyautu. Afisawa Sura 6 aya 1 da 2. Ka girmama mahaifinka da mahaifiyarka domin ka samu tsawon rai a duniya, al'amuranka kuma su kyautu. Menene ke cikin Najeriya? Abin da ke cikin Najeriya kuma akwai addinai. Sai zan faɗi akan waɗannan addinai biyu masu tasiri, masu asali. Ina cewa kai mai bin Yesu Almasihu ɗan uwana Kirista, kada ka raina ma ɗan uwanka ko maƙwabcinka ko iyayenka ko wasu yayinka waɗanda su suke musulunci, kada ka raina musu. Dalili kuwa, ikon zuciya ba na mutum ba ne, na Allah ne. Idan Allah nan ya so duk duniya su zama Kirista, wake da iko ya hana shi. In Allah yana so duk duniya su zama musulmi, wake da iko ya hana shi. To amma idan Allah a cikin nasa ne ya yarda waɗansu na Kirista, waɗansu na musulunci, kada ka kyauwanka Kirista ko wai domin yana wata ɗarika, kai kana wata ɗarika, shi yana wata ɗarika. A Roman Catholic yake, a yana Protestant, yana Pentecostal, ko da wata ɗarika yake ciki. A nan malamai na musulunci da yawa muna ji suna wa'azi na zaman tsadiya tsakanin musulmi da waɗanda ba musulmi ba. Muna addu'a Allah ya sa irin wannan wa'azi ya shiga kunnuwanmu, ba ko kunnuwa ba. Na haɗa wannan da wata Sura 7 aya 12, inda Almasihu da kansa ya ce, iyakar abin da kuke so mutane su yi muku, kuma ku yi musu haka. Allah ya
ba mu lafiya
da zaman lafiya da
ƙaunar
juna.
Ita ko malama Rabi Atusufiyan Ahmad cewa ta yi.
A kan abin da ya shafi zaman lafiya, musamman na arewacin Najeriya, kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya halitta mu, kuma ya yi mu ƙabilu daban-daban da harsuna daban-daban. Inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi ataqakum. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce nan umumin halitta ku maza da mata da ƙabilu daban-daban da harsuna daban-daban, da dangogi daban-daban. Amma Allah ta baraka wa ta'ala ke san mu san junanmu, san sayar rage ya san inyamuri, inyamuri ya san Bahaushe da sauransu. Don haka muna kira ga 'yan uwa musulmi, musamman a cikin wannan wata mai albarka, wata na Ramadana, wata wanda Allah ta baraka wa ta'ala yake wata ne na neman gafara, wata ne na rahama. Watan Ramadan yana ƙara taɓawa da tsoron Allah, yana sanya kuma ɗan uwa musulmi ya zauna da kowa lafiya. Ka zauna da ɗan uwanka musulmi lafiya, wanda ma ba musulmi ba ka zauna da shi lafiya, har ta kai a cikin watan Ramadan mala'ika Jibril alayhi salam yakan zo wurin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam domin ya karantar da shi Alƙur'ani. Sannan kuma ma'aiki yana yawaita kyauta, yana yawaita sadaka a cikin wannan wata mai daraja na Ramadana. Don haka ɗan uwa musulmi ya kamata mu miƙe, mu ƙara ƙoƙari, mu ga yadda mu ma za mu kwaikwayi irin abin da ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya aikatawa. Allah tabaraka wa ta'ala da yake magana a kan zuciya ya ce wa mai yu'min billahi yahdi qalba, duk wanda ya yi imani ga Allah to Allah sai ya shiryar da shi, ma'ana Allah sai ya shiryar da zuciyarsa. Domin ɗan uwa musulmi halakar zuciya shi ne halakar ɗan adam, shi ne halakar aikin ɗan adam. Domin Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana a cikin wata aya mai girma ya ce inna fi zalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw al-qasam aw huwa shahid. Lallai a cikin wannan akwai tunatarwa ga wanda yake zuciyarsa ta kasance a gare shi, kuma Allah ya jefa tsoro ko tunani a cikin wannan zuciya din. Kuma kada mu manta kowanne ɗan adam Allah da ya halicce shi ya sanya mai zuciyoyi guda biyu, zuciya wadda take rayayya lafiyayya da kuma zuciya wadda take matatta. Ba ka ɗan uwa musulmi duk wanda zuciyarsa take lafiyayya to za ka ga yana zama da kowa lafiya, a zauna da dukkan wata halitta da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi a bayan ƙasa a zauna da ita lafiya. Allah tabaraka wa ta'ala da ya yi ka ya halicce ka shi ne kuma wanda ya halitta kowace irin halitta a bayan ƙasa. Zuciya lafiyayya ita ce take tunani, shin ɗan uwana ya ci, shin ɗan uwana yana da sukura, shin ɗan uwana yana zaune lafiya kamar yadda nake zaune lafiya. Domin hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi min al-khair. Lallai imanin ɗayanku baya cika har sai ya soma ɗan uwansa abin da yake soma kansa na alkhairi. Wajibi ne ka so dukkan al'umma na duniya su zauna lafiya, ka so dukkan wani gida ya samu zaman lafiya. Sannan ashe ɗan adam ɗin da yake da mummunar zuciya shi ne wanda baya so a zauna lafiya, shi ne wanda yake ƙoƙarin ya tunkuɗa dukkan alkhairi daga ɗan uwansa. Sannan mu tsare harshenmu kada ya faɗi abin da ba daidai ba. Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Lallai ɗan adam ba zai buɗe baki ya yi wata magana ba face a gaske wannan magana akwai raqibi da atidi a tare da ita.
Tunan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya, sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.
Yanzu kuma sai labaran wasanni amma a takaice.
Wasanni a takaice.
Horar da 'yan wasan kungiyar Super Eagles ta Najeriya Ghana Toro ya bayyana cewa kofa a buɗe take ga tsohon ɗan wasan ƙasar Victor Moses idan yana da bukatar dawowa bugawa kasarsa wasa. To amma Faro ya jaddada cewa ba zai yi wa kowa magiya domin bugawa kasar wasa ba. Moses dan shekaru 28 ya jingine bugawa Najeriya wasa ne bayan kammala gasar kwallon kafa ta cin kofin duniya ta shekara ta 2018 a kasar Rasha, bayan kwashe tsawon shekaru 6 yana wakiltar kasar a gasanni. A daidai lokacin da Najeriya ke tunkarar gasar cin kofin Nahiyar Afrika karo na 18 da za a fafata bana a kasar Masar, ana rade-raden yiwuwar dawowar Moses ya janye matsayarsa akan bugawa kasar wasa. To sai dai Ro ya ce zai yi marhabin da haka, to amma fa ba zai yi roƙonsa ba domin ya dawo, sai dai idan shi kashin kansa yayi wannan matsayar. A Ingila kuma damar samun tabbacin fafata gasar zakarun Turai a kakar wasanni mai zuwa ta subucewa kungiyar Tottenham a yau, sakamakon doke ta da Bournemouth ta yi a wasan Premier da ci ɗaya da nema. Tottenham din ta karkare wasan ne da ƴan wasa tara sakamakon jan katin kura da aka baiwa ƴan wasan ta biyu. Kungiyar ta sami nasara ne sau ɗaya tak daga cikin wasannin ta hudu na gasar Premier na baya-bayan nan, yayin da yanzu haka take ta uku a saman teburin gasar da maki 70 da kuma sauran wasa ɗaya, inda take da tazarar maki 4 kacal tsakaninta da Arsenal da take ta biyar a tebur tare da sauran wasannin ta biyu. Mai sharhi akan lamuran wasanni Umar Faruk Bokoyum yana ganin kungiyar ta Tottenham da ma ta yi tarihin irin wannan karshe a gasannin league.
Wato har kullun kusan shekaru 4 kenan ko 5 a jere shi wannan coach na Tottenham ma na Pochettino irin kalubalen da yake kanta kenan. Ba su iya hidda kice wuta su zo su tare su hana Arsenal su hana Chelsea ko Manchester su tura su UEFA su kuma su tafi Champions League din karon farko a bugin su ko karo na biyu. To kusan bana ma a dinga zai iya faruwa kenan. Magana tofo yana da wahala ya kasance su yi su zo na hudu in kai lakari da yadda ita Chelsea wasannin ta take da su guda biyu, ita kuma Manchester ko Arsenal akwai yiwuwar cikin su wani kuma ya kara tura Tottenham su dawo na biyar.
A bangare daya kuma kungiyar Cardiff City ita kan ta sami tabbacin faduwa ne daga gasar Premier a kakar wasanni mai zuwa, bayan da a yau Crystal Palace ta doke ta da ci 3-2. Cardiff din tana ta 18 ne a kasan teburin gasar tare da tazarar maki 4 da Brighton da ke samanta da kuma wasa ɗaya tak da ya rage mata wanda ba zai yiwu ta iya kama ta ba. Shahararren dan wasan kasar Brazil Neymar ya zura kwallo ta 50 ga kungiyarsa ta PSG ta kasar Faransa, wanda ya farke ci 1 da kungiyar Nice ta yi musu a wasan gasar Ligue 1 ta kasar, wacce ta karkare a kunnen doki da ci 1-1. Neymar ya koma kungiyar ta PSG ne daga kungiyar Barcelona ta kasar Spain akan farashi mafi tsada a duniya na fan miliyan 400 a shekara ta 2017, da kuma zura wa kungiyar kwallayen 50 ne a cikin wasanni 57 da ya buga mata ya zuwa yanzu. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
Kafin mu kammala shirin namu ga labarai, amma wannan karin a takaice.
A takaicen, kungiyar agaji ta Red Cross da Red Crescent ta ƙasa da ƙasa IFRC a takaice ta ce barkewar annobar cutar Ebola da aka sake samu a Jamhuriyar Demokaradiyyar Congo na ƙara munana, kuma cutar har ta kashe mutane sama da 1,000 zuwa yanzu. A naɗa Sarki Maha Varijlonkom na Tailan a hukumance mai shekaru 66 yau ɗin nan Asabar aka naɗa sarkin, wanda yau ne rana ta ɗaya na bukukuwan da za a kwashe kwanaki 3 ana yi, wanda zai ci dalar Amurka miliyan 30 wanda ake yada shi kai tsaye daga gidan talabijin. Wani jirgin sama samfurin Boeing 737 ya kauce daga kan hanya a tashar jirgin saman sojin Amurka na Jacksonville har ya fantsama cikin wani kogi a yayin da yake kokarin sauka da daren jiya Juma'a dauke da mutane wajen 136. Kasar Koriya ta Kudu ta yi kira ga Koriya ta Arewa da ta bi a hankali ta kuma daina tayar da hankali ta fuskar soji, bayan da Koriya ta Arewar ta cilla wasu makamai masu linzami cikin teku daga gabarta. Dada rungumar tafarkin demokaradiyya da take yi wato kasar Habashi kenan ya sa yan jaridar kasar na dada nuna kwarin gwiwar cewa za su rika yada labarai ba matsala.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ibrahim Ka Almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin, da Solomon Abbo da ya hada shirin ya kuma bada umarni, da injiniyan mu na yau Keith Holmes Ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku kwana lafiya, mu kuma mu wani lafiya.